Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar da ga watan Oktoba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roƙi dukkan 'yan takara da su kiyaye lafuza da kalamai a yayin yakin neman zaɓe. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sojojin Ukraine sun sake karbe iko da muhimmin birnin Lyman da ke yankin Donetsk a gabashin Ukraine, inda suka fatattaki sojojin Russia suna ficewa daga yankin kwana daya bayan da Russia ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na Lyman. Dakarun Ukraine masu ruwan wuta ta sama suna shiga yankin Donetsk, ma'aikatar ta faɗa a shafin Twitter. Sauyi kalilan daga bisani kuma ma'aikatar tsaron Russia ta fitar da sanarwa tana cewa sojojinta sun fice daga birnin. Wani hoton bidiyo da ke kafafen sada zumunta ya nuna sojojin Ukraine a wajen birnin suna kada tuta, inda wani soja yake cewa Lyman ta dawo Ukraine. Birnin wanda yake gabar kogin Siversky ya fada hannun Russia a watan Mayu. To a wannan lokacin Russia ta ci gaba da amfani da layin dogo da ya ratsa ta birnin a zaman muhimmiyar hanyar zirga-zirgar karfafawa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin Donetsk na gabashin Ukraine. Rahotannin ci gaban da Ukraine ke samu na zuwa ne ƴan makonni bayan dakarun ƙasar ta Ukraine sun kaddamar da hare-haren mai da martani domin sake karbe iko da yankunan da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine. Ministan harkokin cikin gida na Turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani ɗan sanda a kudancin ƙasar yana da tushe da Amurka. Wasu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin Mediterranean da ke Mersin da yammacin ranar Litinin, inda suka kashe jami'i ɗaya tare da jikkata jami'i na biyu da kuma wani farar hula. An fadawa jami'an jam'iyya mai mulki kalaman na ministan cikin gida Suleiman Soylu a lardin Black Sea a yau Asabar. Ya kara da cewa hukumomin kasar Amurka sun buƙaci lambobin makaman da aka yi amfani da su a harin, amma bai bayyana ko wace hukuma ta Amurka ce ta yi roƙon ba. Koriya ta Kudu ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda shida kenan a cikin wannan makon, ciki har da wanda ta harba kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ziyarci Koriya ta Kudu da kuma bayan ziyarar tata. Yayin da ta kai ziyara a yankin da aka kwashe sojoji da ya rabe kasashen Koriya biyu, Harris ta yi Allah wadai da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman tsokana ce a zahiri. Har ila yau Harris ta gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda ya matsa kaini wajen mai da tsatsauran martani kan barazanar Koriya ta Arewa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban rundunar sojin ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya bada sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hambarar da shugaban kasar na mulkin soji Paul Henri Damiba, wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni 8 da suka gabata. Traore ya faɗa wata sanarwa cewa wani gungun jami'an soji da suka taimakawa Damiba ya karbe mulki a watan Janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba, wadda ta daɗe tana fama da tashin hankalin addini. Wani jami'in soja ne ya gabatar da sanarwar da Traore ya rattabawa hannu a gidan talabijin da yammacin jiya Juma'a. Sanarwar ta Traore ta ci gaba da cewa, a yayin da muke fuskantar taɓarɓarewar al'amura, mun yi tayin ƙuri a lokuta da dama domin nusar da Damiba da ya mai da hankalin gwamnati kan yanayin tsaro. a lokacin da Damiba ya karbi mulki a watan Janairu bayan hamfarar da shugaban kasa Roch Kabore ya yi alƙawarin samar da tsaro a kasar to sai dai kuma an ci gaba da tashin hankali a kasar haka kuma rikicin siyasa ya ƙara ta'azzara a ƴan watannin nan juyin mulkin ya auku ne jim kadan bayan dawowar Damiba daga babban taron majalisar dinkin duniya inda ya gabatar da jawabi a birnin New York Adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau Asabar yayin da matan Hazara na mabiya aƙidar Shi'a da suka fi shan uquba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisan ƙare dangi da ake yi wa tsirarrun al'ummar su a jiya Juma'a wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani ɗakin karatu na birnin Kabul a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai yake gudanar da gwaje-gwaje na shirye-shiryen jarabawar shiga jami'a a yankin Dasibarsi da ke birnin.
Murtala Faruku sanin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Fatin kiyaye lafuza da kalamai yayin tallan yan takara na daga cikin muhimman abubuwa da suka mamaye jawaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikar kasar shekaru 62 da samun yanci daga turawan mulkin mallakar kasar Burtaniya. Yanzu haka dai yan Najeriya na ci gaba da fashin baki da tofa albarkacin baki kan yadda ya kamata yan siyasa da magoya bayan su tunkari tallan yan takara musamman a kafafen yaɗa labarai daga Kano. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
A yayin da ya sha alwashin gudanar da sahihin zabe a shekara ta 2023 a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 62, shugaba Muhammadu Buhari ya ankarar da 'yan siyasa su guji kalamai marasa tsafta a yayin tarukan neman ƙuri'ar 'yan ƙasa da kuma kafaffun labarai. Tama Honorable Anas Abdala, wani ɗan jam'iyyar APC a Kano, ya ce jami'an gwamnati da shugabannin jam'iyyar su ta APC ne za su fara nuna misali.
Ba wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana da jam'iyyar gwamnati idan ga kallon 'yan adawa saboda shi yake da madafan iko yana faɗin abin da ransa yake so. A ce ragowar 'yan jam'iyya 'yan ƙasa ba za su faɗa abin da ransa yake so ba. Da haka ni shawara nake ba mu 'ya'yan jam'iyyar APC da gwamnati mu kada su kuskura su wani lafazi wanda zai cutar da wani ko zai tayar da rigidi. To wannan abin ne zai sa ragowar 'yan ƙasa da jam'iyyu su ma su kame bakin su. Amma muddin kana takamar kana cikin corridor of power ka zo kai abin da ranka yake so a wannan zamanin na ƙarni na 21 mutane sun waye ka zo ka kalle 'yan ƙasa ka zo ka ce musu wai sai abin da kake so zaka faɗa dan kana cikin korido ka ce ragowar 'yan adawa da 'yan ƙasa ba za su faɗa ba dan haka mahallin shahidin maganar zaman lafiya yana da alaka da abin da mutanen gwamnati suka yi da abin da mutanen jam'iyya suka yi na APC.
A hannu guda kuma kalaman da kan fito daga bakunan magoya baya musamman masu shiga kafofin labaru su talata 'yan takara na tasiri wajen fayyace gudanar da kamfe cikin tsafta.
Duk abin zan faɗa mu zamanin chairman da sahihanci a kansa kuma mu je mi faɗa abin da zai jawo hankalin al'umma idan naka ne kai magana da za ta jawo hankali wanda baya san naka izo izabe shi ka tallata naka talla mai inganci wanda idan ka tallata shi an san ka tallata abu mai kyau ba kuma ka tallata naka ba ka kushe wani kushewa wacce za ta zama cewa ita kushewa in kai ka za a kalle ta a matsayin batanci da cin mutunci dole sai mun kauce siyasar cin mutunci da batanci domin wannan 2023 ta zama zakaran gwajin dafi ga su wanda za su zo a zaɓe da mu waɗanda za mu tallata wanda za a zaɓa.
Honorable Abdullahi Mai Kana Zara kenan ɗan siyasa a Kano gudanar da kamfe ta kafar sadarwa ta sada zumunci da ake kira social media na cikin manyan ƙalubale ga sha'anin zaɓen Najeriya la'akari da yadda ake amfani da kafofin na social media wajen yaɗa labarun ƙarya. Sai dai Alhaji Jafar Sani Bello mutumin da ya nemi tsayawa takarar gwamnan Kano a jami'ar PDP na cewa
yi wayar da kan jama'a wajen su kauce ma yada irin waɗannan labaran da suke ba sahihai ba da ba su tabbaci a kansu. Na biyu kuma a wayar da kan jama'a wajen neman haƙƙi in an ci zarafinka mu iya shigar da ƙarar neman haƙƙi maimakon ƙarar tuhuma. Yawanci ƙarar tuhuma sai a kai ma 'yan sanda kafin ka ce menene an kama mutum an kai shi prison an ce ya zauna jiran bahasin beli sati biyu an aje shi a prison kafin ka ce me magana ta lalace. Amma daga lokacin da aka wayewa da al'umma kai cewa wannan haƙƙin kana iya binsa ta hanyar shigar da ƙorafin neman haƙƙi ba na tuhuma ba kuma kotu zaka je kai tsaye cewa wane ya ci zarafinka ko a Facebook ko a ina ne ka zo da shaidarka a kira shi a tuhume shi na daya wannan tsarin zai samu karbuwa wajen al'umma domin babu ladattarwa kafin tabbatar da tuhuma
amma ku je ne dai hukumar kula da kafofin labarai na radio da television ta Najeriya wato NBC ta gudanar da wani taron bita a nan Kano game da dokoki da kaidodin gudanar da shirye-shiryen siyasa da tallata ƴan takara da kuma jam'iyyun siyasa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga shiri na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi tambaya assalamu alaikum VOA Hausa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta mai tambaya Sani mai lingelenge ya wuri tambaya salamu muryar Amurka dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Gwaranyo jihar Sokoto Najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan yadda turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta idan mai tambayar Malam Sani mai lengelenge da sauran masu saurare na tare da mu ga ansar wannan tambayar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Babu Koigiri na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
tambayar ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan Najeriya bane sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru biyu da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu misali in ka dubi akwai yankin Oyo wanda suna da daular ta su ta Yarbawa sannan Inyamurai suna da daular su ta Onitsha sannan kuma Benin suna da daular Benin nan kuma ta arewacin Najeriya kusan muna iya cewa akwai Kanin Borno sannan kuma akwai daular Usmaniya wacce Sheikh Usman Dan Fodio ya kafa ta bayan gama yaki a shekara ta 1804 to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi tayawace suna sane da wannan nahiya ta mutabakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya bama wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila dabarun yaki to sai zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye Iko ko Lagos bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1865 sai zamana sun mamaye Iko Lagos to har suna nan wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai 1884 sai zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa Oil River Protectorate nasu ne wato su suke da wannan yanki su suke da haƙƙi na wannan wurin to sannu a hankali tunda sun samu sun shigo kaga sannu a hankali da masu in suka zo su suke tsara yanda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani koda a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikaice su dauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci dama can sun dade suna hararar kuma kasar Hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi Muhammadu Bello Bature Naji Henry Baff ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular Usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai zamana 1903 bayan daular Usmaniya ta kafu da shekaru 99 wanda yake aka zo aka yi yaki wanda yake an gwabza yaki da su waɗannan turawa in ba kamanta ba a ƙauren Namoda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum 6000 kamar da al-kalma suka nuna to sun fatattake al'umar musulmi wanda yake sarkin musulmi a Tahiru na daya ya jaye ya dauki wasu suka bin shi aka yi gaba sannan kuma suka nada sarki a Tahiru na biyu a matsayin shi ne wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke fada sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga karshe idan watakila kana sane da tarihin abinda ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki a Tahiru na daya to wannan kuma sai ya zamana wannan daula ta Usmaniya ta dankufe an ce ta kenan da yaki to watakila yana da kyau in kara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi Bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leken asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya faɗa maka wannan lokaci na gobe
sai kuma ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma bambancin Hausawan Sudan din da na Najeriya idan mai tambayar Babangida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
masu tambaya suna so su san tarihin Hausawan kasar Sudan da kuma bambanci tsakanin Hausawan Sudan da nan Najeriya to kanin a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa kasar Sudan to alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga kasar Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka to a lokacin da ake zuwa Makka da kafa wato kamar da doki da surakuma a hada tawaga a tafi a bisa Sahara to a wancan lokacin masu zuwa aikin haji a Makka sukan yada zango a Sudan kamun nan daga baya su fice idan sun je ko sun gama aikin haji suna dawowa nan ma sukan yada zango a Sudan kamun nan su dawo gida Najeriya to hakan haka wasu kan zo na gaba daya a Sudan din ganin kamanceceniya da yankin Sudan take da shi da inda suka bari a Najeriya ta filin noma wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da turawa mulkin mallaka a 1913 a Sokoto a inda turawa suka yaki sarkin musulmi a Tahiru wadanda magoya bayan su a wancan lokacin dewa daga cikin su suka yi gaba ta Sudan dalilin wannan yakin dewa daga cikin magoya bayan sa suka rufi Sudan bai zama dalilin zaman su a can to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade su na Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare dewa amma mu doka ta wajen wurare kamar aiki na karfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa kiyasi dai ake yi ciki sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10. Hausawa suna kowane irin a sector na ci gaba na kasan Sudan, musamman ma kananan kasuwanci da sauransu. Akwai Hausawa dewa da suka yi suna sosai a Sudan. To bambance kuma Hausawa sun sha suna samu sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu. Ta nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne. Duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar Sudan. Idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba ƴan ƙasar Sudan bane, wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai. Aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu. Daga baya shi shugaban ƙasar ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba ƴan Sudan ba, shi bai faɗa ba. To kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka dinnan, a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu. Gujin rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din, wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne, inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa. Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan. A yau misali harka gujin kasuwanci, abinci, al'ada da sauransu, akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne, na Hausawa ne, wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci. Misali akwai wani irin nama wanda ake yi, ko da naman kaza ko da naman shanu, wanda ake kira agashe. Kusan ba wanda bai san agashe a kasar Sudan ba, ainihin nama ne na Hausawa, amma kowa na yi na amfani da shi. Akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado, wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi, yara masu zuwa makaranta da tsofaffi, kowa a Sudan na sha. Hausawan Sudan banda yaren Hausa, addini, al'ada, sa irin kaya da sauransu irin na Larabawa, sun hada dangantaka da Larabawa. Yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi, amma dai in ka taba su Hausan dai na nan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Babu Kwaigire da Malam Ibrahim Musa Audu, duk malamai a kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wadda ta jagoranci shirin Julie Leather's Creation, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyina zai sake shigowa da shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Nigeria an zaɓi Ibrahim Musa Gusau a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon ƙafar ƙasar ta NFL bayan tsarewar wa'adin mulki na biyu na shugaban hukumar mai barin gado a Maji Fenix. Ibrahim Gusau, wanda ya fito daga yankin arewa maso yammacin ƙasar, ya sami nasara ne bayan gudanar da zagaye na biyu na zaɓen, inda ya kada abokin takararsa Peter Said Ida a babban taron hukumar da aka gudanar a Benin, babban birnin jihar Edo, a jiya Juma'a. Muhammad Nasir Sa'idu shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Sokoto, kuma makusanci ga sabon zababben shugaban na hukumar ta NFF.
Kamin a fara zaben sai wasu suka yi sanarwar cewa su sun jayi. Da zaben nan zaka tuna an takara su 11 ne. Da 11 aka rage zuwa 9. Har din ne suka fafata sai shi Alhaji Ibrahim Musa Gusau ya samu kura 21 zagaye na farko. Barista shi Hakim Umi ya samu kura 12. Sannan Malam Shehu ko ya samu kura 6, sai shi Ida Peter Sa ya samu kura 1. To dama ka'idar zabe ta hukumar kwallon kafa ta Najeriya da take za a dibi yawan mutanen suka je kura in ka samu kashi 50 daga cikin 100, sannan kuma da ƙarin kura 1 to ka ci zabe. Delegate 41 suka je kura, so kaga 41 in kace ka raba kashi 50 zai kama 20.5 to a wannan lokacin ne shi Alhaji Shehu Dukko sai ya ce ya jayi shi ma bari sa shi ya ci mu me ya ce ya jayi sai shi idan fita sa wannan ya ci kwara daya tak yace shi bai jayi ba sai an je karo da shi da aka je zaga ya na biyu aka shi ne Alhaji Ibrahim kusan Allah ya bashi sa'a ya samu kura 39
Na'am, gabanin gudanar da zaben mun samu labarin cewa akwai wata kotun tarayya da ta bada umarnin cewa a dakatar da shi saboda wata ƙara da wasu daidaikun mutane da kuma ƙungiyoyi suka shigar suna neman a dakatar da shi har sai an yi garan bawul ga dokar ita hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF. Shin akwai wani abin da ya canza ne har aka ci gaba da gudanar da zaben duk da wannan umarnin na kotu?
Na farko abin da zan ce shine ina tabbatar maka da cewa in ka ji mataki na mutane a su gudu da wannan zaben mafi yawancin su duka ma'aikata ne na shari'a. To kuma bai tsammanin su matsayin su jami'ai na shari'a ba sai su gudanar da zabe in akwai wani hukunci na kotu wanda ya hana zabe a sati wannan ranar da aka yi zabe abinda aka yi an sa kara kuma an je har kotu Abdul an yi baketin wannan abin ga
to yanzu ku makusanta ne kuma na gaba ga shi zababben shugaban ita wannan hukuma ta NFF shin a ina ne kake tunanin zai fara mai da hankali ga hukumar kasancewar yan kwanan nan mun san da cewa Najeriya tana fama da koma baya da kuma matsaloli a bangaren abin da ya shafi kwallon kafa wanda shi yayin sanadiyar har ta kasa samun tiketi a wasu gasanni ciki har da gasar cin kofin duniya
an shekara wajen tun kafin Amuji Fini ke karba an shekara kusan 10 ana dan samun matsaloli in ka lura abin yana yin kasa amma dai ina tabbatar maka dai daga cewa wannan muke hakikanin na cewa zai dosa shine maganin walwale wannan matsalolin da ke sa duk aka tafi za a yi zabe za ka yi an ce ku sannan kuma zai duba na tabbata dalilin da ya sa timatimin daga na sama har zuwa na ƙasa ake samun matsaloli
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeice
Wabi za ta kaice sojojin Ukraine sun karbe iko da muhimmin birnin Lyman da ke yankin Donetsk a gabasin Ukraine inda suka fatattake sojojin Russia suna ficewa daga yankin kwana daya bayan da Russia ta mamaye shi tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine Ma'aikatar tsaron Ukraine ta faɗa a yau Asabar cewa dakarunta suna shiga birnin na Lyman Ministan harkokin cikin gida na Turkiya ya ce harin bindiga da ya sanadiyar kisan wani dan sanda a kudancin kasar yana da tushe da Amurka wasu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun bude wuta kan wasu gidajen jami'an tsaro a lardin Mediterranean da ke Mersin a yammacin ranar Litinin inda suka kashe jami'i daya tare da jikata jami'i na biyu da kuma wani farar hula Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar lamarin da ya kara adadin harba makamanta mafi yawa na wannan shekara a cewar jami'in Koriya ta Kudu Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman shugaban rundunar sojin kasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya bada sanarwa da yammacin jiya Juma'a cewa sojoji sun karbe mulki yayin da suka hambarar da shugaban kasar na mulkin soji Paul Henri Damiba wanda shi kansa ya karbe mulkin ne a wani juyin mulki watanni 8 da suka gabata Traore ya fada wata sanarwa cewa wani gungun jami'an sojin da suka taimaka wa Damiba ya karbe mulki a watan Janairun da ya gabata sun yi matsayar cewa shugaban ba zai iya kawo gyara da tsaro a kasar ba wanda ta dade tana fama da tashin hankalin addini Adadin waɗanda suka mutu a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ɗakin karatu na birnin Kabul ya ƙaru zuwa 35 kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a yau Asabar yayin da matan Hazara na mabiya mazhabar Shi'a da suka fi shan uquba sakamakon harin suka gudanar da zanga-zanga nuna rashin amincewa da kisan ƙare dangi da ake yi wa tsararrun al'ummarsu.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya tana na gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC